sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkan ku da wannan la'asariyar ta yau Alhamis 18 ga watan Maris shekara ta 2021, wanda yanzu haka agogon mu ke cewa karfe 11 na safe a gundumar Columbia. Yusuf Aliyu Harande ke jagorantar shirin tare da taimakon Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aikin mu. Amma kamun ku ji abin da muke tafa da su, bari mu fara muku da kanin labarai.
To Yusuf, hukumar sa ido kan sha'anin magunguna ta kungiyar tarayyar Turai EU za ta fitar da sakamakon wucin gadi a yau dinnan Alhamis na binciken da ta gudanar kan rigakafin AstraZeneca. Manyan jami'an diplomasiya da na tsaron kasashen Amurka da Koriya ta Kudu sun kammala tattaunawa a birnin Seoul, wadda ta fara ja'a kan batun barazanar da Koriya ta Arewa ke yi ga tsaro. Sannan an damke wani mutumin San Antonio daura da gidan mataimakiyar shugaban kasar Amurka Kamala Harris a birnin Washington DC jiya Laraba, dauke da bandiga ba bisa ka'ida ba.
Kanin labaran da muke tafa da su kenan, sai a gyara zama don jin cikakkun labaran duniya. A cikin taskar rahotanni kuwa, muna tafa da rahoto akan wani mataki ake akan hajjin bana. Ko za a yi a bana kuwa?
Har ila da yau dai a hakan da ake akan cewa insha Allah za a yi aikin hajji. To idan za a yi aikin hajji nan ya zai kasance? Sai Allah.
Neman taimako da sunan agazawa al'ummar da rikicin Boko Haram ya daidaita ba sabon abu bane. Amma me yasa agajin baya kaiwa gare su?
Kuma mu ne cikakkun yan gudun hijira din muna gani. Wani lokaci mu je an ce an taimaka ma yan gudun hijira da kaza, an taimaka ma yan gudun hijira da kaza. Inda zai iso wannan abin ya samu mutane direct?
Kadan daga cikin rahotannin da muke tafa da su kenan. Bayan nan muna tafe da shirin lafiya uwar jiki, wanda Hawwa Umar za ta shigo don ta gabatar muna. Amma dukkan mu kai ga waɗannan, sai mun fara da jin halin da duniyar ta wuni.
To assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Hukumar sa ido kan sha'anin magunguna ta kungiyar tarayyar Turai EU za ta fitar da sakamakon wucin gadi a yau dinnan Alhamis na binciken da ta gudanar kan ko shin akwai wata alaka tsakanin allurar rigakafin COVID-19 da kamfanin AstraZeneca ya kirkiro, da yadda wasu daga cikin waɗanda suka ɗau rigakafin suka riƙa samun matsalar daskarewar jini. Cibiyar kula da sha'anin magunguna ta kungiyar tarayyar Turai din ta yi ta bincike kan batutuwa 30 na daskarewar jini daga cikin mutane miliyan 5 a ƙasashen Turai waɗanda suka ɗau rigakafin na AstraZeneca. Cikin abubuwan da za a duba akwai batun ko shin yawan aukuwar hakan ya wuce lamarin yau da kullun idan aka yi la'akari da ilahirin jama'a. Hukumar lafiya ta duniya WHO jiya Laraba ta ce za ta gudanar da nata binciken kan bayanai na baya-bayan nan da ake da su game da ingancin wannan rigakafin. To amma a halin da ake ciki, matsayinta shine alfanun wannan rigakafin ya fi kasarar da ke tattare da shi. Manyan jami'an diplomasiya da na tsaron kasashen Amurka da Koriya ta Kudu sun kammala tattaunawa a birnin Seoul, wadda ta fara ja'a kan batun barazanar da Koriya ta Arewa ke yi ga tsaro. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken da sakataren tsaron Amurka Leo Austin sun yi ganawar bai daya da ministan harkokin wajen Koriya ta Kudu Chung Wei-won da na tsaron kasa Su-wook a yau dinnan Alhamis. Mun himmantu ga ganin babu nukiliya a Koriya ta Arewa, da rage barazanar da Koriya ta Arewar ke yi ma Amurka da ƙawayenta, da kuma inganta rayuwar dukkanin Koriyawa ciki har da ma mutanen Koriya ta Arewar waɗanda ke ci gaba da wahala saboda yawan kuntata musu da ake yi a ƙasar, a cewar Blinken a yayin wata hira da manema labarai.
Yanzu kuma bari mu je ga rahoton mu na farko. Hukumar Alhazan Najeriya NACO ta ce zuwa yanzu ba ta da tabbacin ko za a gudanar da aikin haji a bana, amma tana kyautata fatar yiwuwar hakan. Bayan taron liyafar karrama jakadan Saudi Arabia a Najeriya, Faisal Ibn Ibrahim Al-Gamdi, Hukumar Alhazan ta ce har yanzu ba a kai ga sanya hannu na yarjejeniyar gudanar da aikin haji ba kamar yadda aka saba, amma hukumar ta ce a shirye take don fara aiki da zarar ta samu amincewa daga hukumomin kasar Saudi Arabia. Ga ƙarin bayani a rahoton da Nasiru Adamu El-Hikaya ya haɗa mana.
Hukumar Alhazan da kan jagoranci sauran jihohi wajen bin ƙa'idojin cikin gida da na Saudiya aikin hajjin ta ce dare da rana tana kan tsare-tsare na zaman kota kwana kan izinin gudanar da aikin. Da hakan bai samu a bara ba, don Saudiya ba ta bude kofa ga maniyyatan ƙetare su shigo ba don annobar coronavirus. Jami'an labarun hukumar Fatima Sanda Usara ta ce an yi sa Saudiya ba ta sanya Najeriya jerin kasashe masu tsananin kalubalen corona ba, da ke nuna matukar za a ba wata kasa dama ta taho da alhazai Najeriya za ta samu tagomashi.
Har ila yau dai a hakan dai ake a kan cewa insha Allah za a yi aikin hajji. To idan za a yi aikin hajjin nan ya zai kasance? Sai Allah. Kamar yadda ya faru a wancan shekarun bara, an yi aikin hajji amma ba wai an bar kowa da kowa ne ji aikin hajjin ba. Yanda su kasar Saudiya suka tsara hakanan suka zartar da aikin hajji, su suka yi zaɓi waɗanda za su je aikin hajji waɗanda suke mazauna ƙasar ne. To muna kyautata fatar Allah Ubangiji ya sa wannan shekaran ya kasance za a bar wasu ma 'yan waje su samu zuwa aikin hajji. Amma har izuwa yau, har bayan taron nan, babu wani maganan da ya fito akan cewa za a yi aikin hajji ko ba za a yi ba. Shi kanshi bai furta cewa akwai wani zancen aikin hajji yanzu a ƙasa ba.
Kuma na ji mutane su zauna su ci gaba da addu'ar fatar Allah ya tabbatar da lamarin.
Eh, haka ne, mutane su ci gaba da fatan alheri Ubangiji Allah ya sa a je aikin hajji. Idan za a je din ma, idan akwai wasu sharuɗa da Saudi Arabia za su kafa domin zuwa aikin hajji, idan maniyyaci bai cika wannan sharaɗin ba, ya yi haƙuri. Aikin hajji al'amari ne na Ubangiji, sai wanda ya ga daman kira.
Shi ma shugaban kwamitin ƙetare na majalisar dattawa da ke teburi ɗaya da jakada Algamdi, wato Adamu Bulkatuwa, ya ce dubbatun zuwa hajjin bana na nan bisa fatar alheri ne da ake yi.
Kamar yadda shi ambasada bai fito ƙarara ya ce mana za a yi aikin hajji ba, saboda bai sami ƙasar shi ba ta yarje mashi yayin wannan furuci ba, yana jira sai hukuma a ƙasarsa Saudi Arabia sun ce a faɗawa duniya za a yi hajji kafin shi ya ambata wannan. Amma in ka saurari jawabi na ce abin da muka fahimta da taron da muka yi da shi a Senate da kuma wanda muka yi a nan yanzu wajen cin abincin nan, abin da muka fahimta shine cewa dai insha Allah bana za a yi aikin hajji din.
Shin nakon za ta samar wa alhazai saukin samun rigakafin corona in hakan na daga ka'idar zuwa hajji? Ga amsar Fatima Sanda Usara.
Inda har ya zama hakan shine sharadi, an riga an mana alƙawarin Allah da za a cire mana iya adadin alhazai da za su je aikin hajji, da dole sai an yi rigakafi. Muna da wannan tabbacin.
Wani abun dubawa shine yanda farashin dala ke tashi kan naira, da hakan ka iya shafar farashin kujerar haji. Matukar gwamnatin Najeriya ba ta sanya tallafi ba. Nasiru Adamu El-Hikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Har yanzu dai masu saurare, kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Yanzu kuma sai labaran duniya kashi na biyu.
To Yusuf, kasar Laos da wani kamfani wanda masu shi 'yan China ne akasari sun rattaba hannu kan wata yarjejeniya ta tsawon shekaru 25 wadda a ƙarƙashinta kamfanin zai gina tare kuma da kula da wata tashar wutar lantarki da tura wutar lantarki ma ƙasashen ƙetare. Abinda wani jami'in gwamnatin kasar ya gaya ma kafar labarai ta RFA kenan. Kamfanin mai suna Electricité du Laos Transmission Company Limited an kaddamar da shi ne ranar 1 ga watan Satumban bara, inda kamfanin wutar lantarki na Electricité du Laos da kamfanin wutar lantarki na China Southern Power Grid suka rattaba hannu kan ikon mallaka, wanda ya mallaki ma kamfanin na China Southern Power Grid kaso mafi yawa na hannun jarin tashar wutar lantarkin. A ƙarshe, manzon Amurka na musamman kan harkokin Iran Robert Mueller ya bayyana cewa hare-haren baya-bayan nan da wasu ƙungiyoyi masu alaƙa da Iran suka kai kan sojojin Amurka a ƙasar Iraki na sa gwamnatin Biden na daɗa fuskantar rashin goyon baya a cikin ƙasar a ƙoƙarinta na aiwatar da sabuwar hanyar warware tankiyar Amurka da Iran a dimulmasiyyance. Sojojin Amurka da ke ƙasar Iraki da kuma wasu sansanoninsu sun fuskanci hare-haren rokoki a lokuta da dama tun daga watan jiya, da suka ritsa da mutane da yawa ciki har da wani ba'amurke dan kwangila wanda ya rasa ransa. Sojojin Amurka sun mai da martanin hare-haren farko da aka kai kan wani filin jirgin saman soji mai dauke da sojojin Amurka a birnin Erbil ranar 16 ga watan Fabrairu ta wajen auna wata kungiyar mayaka mai samun goyon bayan Iran wadda ke gabashin Siriya bayan kwanaki tara. Wani shafin yanar gizo mallakin kafar labarai ta Politico da ke nan Amurka.
Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma bar mu je ga rahotanmu na gaba. Kungiyar Majalisar Dinkin Duniya ta ce tana neman fiye da kimanin dala Amurka biliyan ɗaya don amfani da su wajen kai agajin gaggawa ga mutane kimanin miliyan 6,400 da rikicin Boko Haram ya ɗaiɗaita a cikin wannan shekarar ta 2021 a yankin arewa maso gabashin Najeriya. Sai dai al'ummar yankin arewa maso gabashin Najeriya na cewar an daɗe ana ruwa, ƙasa na shanyewa akan maganar taimakon mutanen yankin. Haruna Dauda Biyu na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoton.
Kungiyar Majalisar Dinkin Duniya da ake kira OCHA ta tana neman dalan Amurka biliyan ɗaya don taimaka wa mutane kimanin miliyan 6,400 da rikicin Boko Haram ɗaiɗaita a wannan shekara na 2021. Kungiyar ta ce wannan rikici na Najeriya ya sake jefa miliyoyin mutane cikin halin kakanikai musamman wanda rikicin ya ɗaiɗaita da kuma matsalar cutar COVID-19 da yanzu hakan ke ci gaba da addaban tattalin arzikin ƙasar duniya. Ana dalilin kimanin mutum miliyan 2 da rikicin Boko Haram ɗaiɗaita a Najeriya da kuma kiyasin cewa kusan kashi 70 dukkaninsu daga jihar Borno suke, kuma kimanin mutane miliyan 5.1 suna fama da matsalar yunwa. A cewar kungiyar Majalisar Dinkin Duniya, kungiyar ce akwai mutum miliyan 6.4 da yanzu hakan a tagayyara suke, kuma ana da adadin miliyan 8.7 da suke bukatar taimakon gaggawa. Kungiyar majalisar ta dai bayyana jihohin Borno da Yobe kuma jihar Adamawa a matsayin jihohin da suka fi kowace jiha fuskantar matsaloli mafi yawa a Najeriya. Wannan sanarwa dai wannan shugaban wannan kungiyar na Najeriya Dr. Edo Kalun ya tafa hannu na nuni da cewa an fuskanci matsaloli mai yawan gaske a shirin arewa maso gabacin Najeriya a cikin shekaran da ya gabata, musamman ma wannan shirin na arewa maso gabacin Najeriya wanda sakamakon cutar COVID-19 ya daɗa taimaka wajen faɗaɗa wannan matsala. Kace yanzu haka kuma akwai mutane miliyan 5.1 da ke fuskantar barazanar yunwa wanda shi ne za a iya cewa mafi muni cikin shekaru 4 da suka gabata, musamman ma wannan shirin. To ko menene fatar waɗannan 'yan gudun hijira da ake neman waɗannan kuɗaɗe domin su?
Sunana Ibrahim Salihu, ni ne camp chairman na Goza IDPs wanda muke nan cikin wannan sansani. To a gaskiya an shayin taimako daban-daban wayanda ji muke yi, kuma mu ne cikakkun 'yan gudun hijira ɗin muna gani. Wani lokaci mu je an ce an taimaka ma 'yan gudun hijira da kaza, an taimaka ma 'yan gudun hijira da kaza. Inda zai iso wannan abin ya samu mutane direct, maganar gudun hijira ɗin ma koke-koken da yawanci mutane suna fitowa su yi ma ba za a yi shi ba. Zan dan baka misali akan wayansu abubuwa da aka yi. An bayar da relief na corona, an zo an babbama mutane, muna jin labari wani an bashi 2,500 2,400 kaza kaza ba yadda babu dai. Amma a cikin camp din na ina gani gaba daya, don ni ne overall camp chairman na 5 local government din, babu mutum daya wanda zai ce yayi benefitin wannan abu. So kaga duk abin da muna ji cewa za a yi mana, mu in ba mun ganshi bane gaskiya ba mu cika bada yarda da wannan abu din ba, amma muna welcoming abu zai shafi mutane kam.
Sunana Buba Sale, wanda aka san shi da China, ke ina IDP camp a Bakasi. Eto alhamdulillah su kuma da suke kokari su nemi yadda za su taimaka mana, to Allah ya ba su iko a taimaka musu su taimaka mana. Wannan abu ne abu fahariya a gare mu, mu ma za a zo a taimaka mana da shi.
Akwai kuka da 'yan gurin jira suke yi na cewa kawai da an samu irin wannan taimako wani lokaci sai ga ya makale a hanya. Ya kuke kallon wannan batu?
Sai tabbas wannan kam haka ne, domin a gaskiya zaka ji ni ina ji ma gidajen radio an taimakawa 'yan gudun hijira an mimi anan banda wannan shekara da shekaran da ya wuce a December aka bada ma mata sabulu. Ba wani abun da ake damin mutane da shi, sai a zo a tara mata ana musu waka ana mimi. Wannan ba taimako bane, a nema wa mutum hanyar da zai iya taimaki kanshi, ba wai a kama kifi a bashi, a'a a nuna mishi yadda ake kama kifin to zai taimakawa kansa. To a yanzu dai wanda ya riga ya wuce ya wuce. Allah ya sa waɗanda suke so su gyara abun, Allah ya sa su gyara mu kuma mu sa samu mu zauna, kuma Allah ya baiwa gwamnati iko ya maida mu gidajen mu lafiya.
Wasu daga cikin gudun hijira ke shiyar arewa maso gabacin Najeriya kenan. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu, barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. Najeriya ta shiga sahun kasashen da suka karbi allurar rigakafin cutar corona nau'in AstraZeneca, inda tuni shugaba Buhari da wasu gwamnonin kasar suka karbi allurar. A yau za mu tattauna ne kan irin kokarin da hukumomin lafiya ke yi don wayar da kan al'ummar kasar game da rigakafin. Tare da ni a cikin akwai babban jami'i a ma'aikatar lafiya ta Najeriya, kazalika shine babban likitan alhazai na Najeriya, wato Dr. Ibrahim Kana. Dakta, barka da wannan lokaci.
Barkanmu dai.
Dakta, ta yaya kuke wayar da kan jama'a game da rigakafin cutar corona?
Yadda kai bayani akan cewa sanda ainihin rigakafin suka isa Najeriya, bayan ga cewa ainihin gidajen jaridu da kuma wasu social media mun tabbata labarai akwai da jama'a game da wannan rigakafin, shi yasa ma muka tabbatar cewa ainihin shugaban kasa gabaki ɗaya kenan, watan shugaba Muhammadu Buhari, da shi aka fara wannan rigakafin. Bayan haka nan kuma aka yi sakataren gwamnatin tarayya gabaki ɗaya da sauran manyan 'yan siyasa na Najeriya, wato shugabanninmu kenan. Ma'ana idan jama'a sun ga cewa ainihin su manya sun je sun anshi wannan rigakafin, to lalle ya nuna akan cewa wani kuma kar ya tsorata, kada hankalin kowa ya tashi ya je ya ɗauki wannan rigakafin na farko kenan. Na biyu, idan mutum bai da lafiya, ina zai je asibiti? Waje gani likita? Idan likita bai lafiya, waje gani likita? Amma duk da haka gwamnati ta ce likitoci su za fara ba wannan rigakafin, shi yasa duk wani likita da wani ma'aikacin kiwon lafiya a Najeriya, wato Sanofi's da Pharmacy's da makamantansu, su ma gwamnati ta ba su wannan rigakafin kyauta. Kowa da kowa ana nan ana kan rigakafin, daga Abuja har zuwa duk wani jihohi a ƙasar Najeriya, a Najeriya gabaki ɗaya. Saboda haka abu ne wanda dole da mu da ku 'yan jarida dole mu taimaka mu faɗakar da jama'a game da wannan ainihin rigakafin, akan cewa babu wata matsala. Kullum muna karanta a social media rubuce-rubuce da jita-jita da mutane suke yi akan cewa wannan kasan ba sa yin rigakafin, rigakafin na ya kashe mutane. Wannan zance ne da ba ta da tasiri. A bari ma in ba da wani misali guda, ruwa da muke sha dinnan ita kanta tana da illa jikin mutum. Paracetamol da muke sha kullum na ciwon jiki tana da illa jikin mutum. Duk wani rigakafi da ake mana tun da can shi ma suna da illolin sa jikin mutum. Saboda haka ita kanta rigakafin coronavirus dole ne a ce ita ma tana tafiye da ainihin nata illoli za ta biyo baya. Amma duk illoli kafin magani mu a kimanci, kafin mu saki magani a farawa jama'a amfani da ita, sai an tantance an tabbata kan cewa wannan illoli za su biyo baya, ba za su yi illa yadda zai kawo ga mutuwa da har zai tada jama'a hankali ba. Saboda haka dole ne mu ci gaba da wa jama'a bayani akan cewa su kwantar da hankalinsu. Ni ma kaina ina ma shiri kenan in je nema a jami'in wannan rigakafin. Ina ma da gwamnati za ta yarda a ja wa iyalina ma. Amma iyalaina ba ma'aikatan kiwon lafiya ba ne. Aka ce a fara da mutuwa na a tabbatar akan cewa kowa da cewa mu ma'aikatan kiwon lafiya da shugabanni sun dawo wannan rigakafin. Amma nan gaba kaɗan idan aka kai ga iyali, ni ma iyalaina insha Allah dukkan su kowa zai ja mun iya mai amai wannan rigakafin.
Mutane da yawa, saboda ni na yi hira da jama'a, wasu suna nuna cewa idan ma har za ka yi cutar ka warke, to menene sai an yi maka rigakafin tunda ana warkewa? Wasu sun nuna min cewa ai a Najeriya ma cutar ba ta riga da ta zama annoba ba, dan me za a karɓa rigakafin? Har yanzu mutane ba su fahimci wannan rigakafin ba. Shin akwai wasu tsare-tsare da kuke yi na wayar da kan jama'a da faɗakar da jama'a don su fito su yi wannan rigakafin?
Kwarai da gaske, na farko shi yasa muka ce yanzu haka ma'aikatanmu kullum suna gidajen rediyo, gidajen talabijin, kuma ana rubuce-rubuce a jaridu akan cewa jama'a su amince akan wannan rigakafin. Bayan haka akwai takardu da yawa da aka bubbuga da kuma social media da ake ta rubutawa, ake bazawa a Najeriya gabaki ɗaya. Duk inda mutum shiga yanzu ga akwai rubuce-rubuce da ma'aikatanmu muka yi, kuma muna kan yi, kuma za mu ci gaba da yi mu ƙara tabbatar cewa jama'a sun gane muhimmancin wannan rigakafin. Ba abin da za mu iya fiye da ya wuce wannan. Me ya wuce kuma bayan da jama'a da ya kai ga cewa ainihin shugaban ƙasa shi da kanshi, Allah yana cewa kowa ya bi shugabannin shi, to shugaban ƙasa shugaba Muhammadu Buhari shi ma ya ji haɗa wannan rigakafin, me zai sa jama'a da mu muka zaɓe shi mun amince kan cewa shi ne shugabanmu da ba za mu je? Me ya wuce wannan kuma? Saboda haka ni a tunanina dole ne mutane su yi tunanin akan cewa rigakafi na da kyau ko bai da kyau. A'a, ba tamam, an wuce wannan. Sai wani naka ya rasu da ainihin ciwon coronavirus, shi ne mutum da ya ga muhimmancin wannan abin nan. Shi yasa kuma muka kawo wanda ma duk wanda suka kamu da corona da wanda suka warke da wanda ma ba su kamu ba, aka musu wannan rigakafin. Muna kawo sa TV su ma suna ba da labarai yadda abubuwan nasu yake. Idan muka lura, ko jiya ina talabijin an nuna wasu 'yan jarido wanda su ma an je, wato 'yan uwanki kina abokan aikinki, su ma an je an musu wani rigakafin. Me ya kawo ga haka? Su ainihin masu watsa labarin su ma su yi a musu rigakafin. Jama'a su gani akan cewa hatta ma 'yan jarida su ma ana musu wani rigakafin. Kuma me suka ce su ke rubuce-rubucen? Sun ce ba abin da ya dame su lafiya ƙalau, kamar ma an musu allura ne da suka saba yi kullum. Saboda haka mu za mu ci gaba da kira ga al'umma. Tumuli ɗan Najeriya duk inda yake rigakafin nan, a yanzu ma ba mu zama samun ainihin rigakafin nan ba tukuna. Za su cigaba da shigowa. Idan suka ci gaba da shigowa, muna kira ga jama'a. Jama'a su daina jin tsoro, kada ma wani tada hankalin shi. Ba abin da rigakafin nan zai mishi, insha Allah. Muna kuma fata duk wani illoli da zai biyo baya, Allah ya kama da saukinta. Wannan tana ma duk wani matakai da ake gwamnatin mun ɗau matakai daga cewa idan ma mutum ya samu illa daga wani rigakafin, akwai matakan da za mu ɗauka, za mu yi komai da komai. Don haka ni ma ina kira ga jama'a da kowa ya kwanta da hankalin shi, kowa ya kwanta da hankalin shi ya ɗau wani rigakafin.
Wato rahotanni sun nuna cewa wasu ƙasashe sun dakatar ma da ba da allurar rigakafin ita nau'in wannan AstraZeneca kamar su Faransa da sauransu. Likita, me za ka ce wa 'yan Najeriya game da sahihancin ita wannan allurar?
Kwarai da Faransa da Norway da wasu makamai da wasu kasashen Turai sun dakatar da ainihin wannan rigakafin, musamman ma na AstraZeneca. Abin da ya faru shi ne jama'a su gane yanzu ba lokaci ne na yin tatsuniya ko awa jama'a ƙarya ba. Kwarai sun dakatar, me ya kawo da suka dakatar? Abin da ya faru shi ne ainihin akwai batch na wannan vaccine ɗin, wato wannan rigakafin da aka kirkiro aka kai kasashensu. To su ne wannan batch suke da matsala, ba wai ainihin rigakafin ne ita kanta ke da matsala ba. A'a, ita wannan batch, bari mu ba da misali. Yau kamfanin Dangote ana yin siga, kamfanin Dangote ana yin siminti. Yana iya yiwuwa kamfaninsu na Obajana shi zama ta cewa sun kirkiro ka buhunan siminti dubu ɗari, sai aka ɗauke su aka jiya Sokoto, Zamfara da Kebbi. Sai aka lura ta cewa na ai wannan batch nan da aka yi suna wannan simintin ba su da kyau, sai kaga za ta dakatar da amfani da su kenan. Amma kuma yana iya yiwuwa simintin da aka Dangote aka producer ɗinsa a misali a Benue ko a wani kamfanin su daban da ke Ogun, har ba su da wani matsala. To shi ne irin namu kenan a Najeriya yanzu. An amince akan cewa su ma kamfanin AstraZeneca suke sun amince akan cewa ana samun wannan matsala, amma ba wai ainihin rigakafin ke da matsala ba. A'a, lokacin yanayin producing ɗin, wato kirkiro ainihin wannan rigakafin ne a wannan lokacin wanda aka yi wannan kasashen su a da matsala, shi sa aka dakatar yanzu. Ko dakatarwa ma da aka yi yanzu, a yanzu ana rana kan bincike a ga me ya faru a kamfanin lokacin da ake wannan production ɗin. Amma mu Najeriya, ina tabbatar wa 'yan Najeriya, mu rigakafin da aka kawo mana Najeriya ba ta ma da alaƙa da wannan, ba ma guri guda aka yi producing ɗin su ba. Saboda haka ba mu da matsala, mutane su kwanta da hankalinsu, wannan labari ne daga can, kuma Allah ya tsaida wannan abin a can.
To amin likita, amma mutane na ganin kamar ana so ma a tilasta musu yin wannan rigakafin ne. Shin ya zama dole ne kowane ɗan Najeriya su ya karɓi wannan rigakafin?
A to dama tun da ake polio an taɓa sa wani dole je rigakafin ne? Ana yellow fever an sa wani je rigakafin ne dole? Lokacin da ake jama'a suke mutuwa da ciwon sankarau, wato meningitis kenan, an je gwamnatin mun siyo wani rigakafin mun kawo musamman ma a arewacin Najeriya, mun taɓa tilasta wani je rigakafin ne? Ai, mai rigakafi ba dole ciki. Sai in kana so, mu ma'aikatan asibiti mu ne za mu ce a ya kamata ka je ka yi. Idan misali yanzu rigakafin ciwon sankarau, wato meningitis, da kullum jama'a suna mutuwa, yanzu dai muna wata uku kenan, Allah ya kiyaye, an fara zafi kenan yanzu. To yanzu ne ma ainihin ma lokacin ciwon sankarau. To shi yasa mu ma yanzu muke wannan rigakafin, mun tilasta wani je, ba wanda aka tilasta shi ya je rigakafi. Amma idan mutum ya yi, ya taimaka kan shi, ya kuma taimaka wa al'umma, saboda idan ya tafiye da wannan kwayan cutan nan ba za ta mai komai ba, kuma zai taimaka akan cewa ba zai ma iya yaɗa da wannan cutar sosai ba. To haka ita ma coronavirus, ba cewa muke dole sai mutum ya je ya wannan rigakafin ba, amma abin da muke gudu shi ne idan cutar ta kama mutum, ya mutu kuma fa. Kaga mu ba mai aikin ba kenan, ina amfanin gwamnati shi yasa gwamnati ta ce a ga rigakafi nan a je a yi, amma ba ce dole ba, ba inda aka ce dole.
To likita, kawo yanzu za a iya cewa mutane nawa ne a Najeriya suka yadda suka karɓi wannan rigakafin?
A takaice zan ina faɗi kai tsaye akan cewa rigakafin da aka mana Najeriya kusan da yake miliyan 4. To an kullun raba su muke a jihohi, yanzu mai amfani da 50 cikin bisa 100 akan ainihin rigakafin da aka kawo Najeriya. Shi yasa ma nan da 'yan kwanaki kaɗan muna sa ran za mu ƙara samun ƙarin ma rigakafin, saboda kar a zo a kai lokacin da rigakafin sun ƙare ana ce ana jiran wasu. Yawwa, yanzu muna jiran ma wasu ne su shigo Najeriya a ci gaba da samun ƙarin rigakafin, su ta shigowa. Idan shi ba suna sati biyu da sun ka wuce baya can, jama'a suna tijji ta kan cewa mu ma gwamnatin Najeriya mun kasa siyan rigakafi, an kawo rigakafi ma zuwa Ghana, bana ta namu Najeriya muka ta support ta hankalin su. To yau ga rigakafi, jama'a sun cire salon labari ba ina rigakafin bane, a ya za a tilasta mu jama'a rigakafi? To kasan mu kenan a Najeriya, sai dai abin namu ya mu damu ka hakuri da juna, mu kuma ci gaba da hakuri da kuma kira ga jama'a a kai hakuri a ji da wannan rigakafin.
To masha Allah, masu sauraron mu, duka duka abin da za mu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. To a madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin,
Dr. Ibrahim Kana,
sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar, nake mana fatan mu kasance lafiya. Masu iya magana dai suka ce wai rigakafi ya fi magani.
A daidai wannan lokacin kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin ku masu saurare da kuke aiko mana ta hanyar saƙon email.
Sakon na farko ya fito ne daga Abacha Machina, jihar Yobe, Najeriya. Ya ce salamu muryar Amurka. Shirin Majalisar Dinkin Duniya na samar da tallafin kudade ga al'umman arewa maso gabashin Najeriya, waɗanda hare-haren 'yan ta'addan Boko Haram ya shafa, don inganta rayuwarsu abin yabawa ne da farin ciki kwarai. Allah ya sa idan wannan tallafin ya samu al'umman yankunan karkara na arewa maso gabashin su amfana da tallafin kudaden, saboda an daɗe ana ruwa ƙasa na shanyewa, rijiya tana ba da ruwa, guga tana hanawa. Sai kuma saƙon Ado Salati Goma ga Annabi daga Rijau. Yace ina jajirtawa al'ummar kasar Nijar akan kisan gilla da yan bindiga suka yi wa mutum 58 a kasar Nijar. Su kuma mamatan Allah ya sa aljannatu firdaus ita ce makoman su. Mu kuma da ke raye, idan namu ta zo, Allah ya sa mu cika da imani don darajar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sako daga muna cewa salam VOA Hausa. Muna miƙa ta'aziyyarmu ga iyalan mawaƙiyar manzon tsira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rabi'atu, ubangijin Allah ya mata rahama, ya kuma bawa iyaye da dangi da abokan zama haƙuri juye wannan babban rashi. Daga kawu mai ruwa Bajoga da Abubakar Salisu Arkemi Potaskum. Sako mu na ƙarshe na cewa muna goyon bayan mataki da Majalisar Wakilan Najeriya ke shirin ɗauka na bin bahasi akan yadda aka sayar da kadarorin gwamnati, ganin irin yadda zargin an tafka walawala da kumbiya-kumbiya. Daga Shitu Usman Mahuta.
Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan la'asariyar taku. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu cikin shirinmu na ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru. Karfe 8:30 kenan agogon GMT da Ghana. Za ku ji mu ɗauke da wasu rahotannin. Amma kamun mu yi sallama da ku, bari mu miƙa saƙon alhini da ta'aziyyar muryar Amurka zuwa ga sarkin ɓurmin Jabo, Alhaji Garba Aliyu, na rasuwar Alhaji Muhammad ɗan Atto Jabo, mahutan Jabo, wanda Allah ya warasuwa shekaran jiya. Da fatar Allah ya ji ƙanshi da rahama, ya kuma albarkaci abinda ya bari baya, mu kuma Allah ya kyautata tamu bayan tasu. Yanzu a madadin Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin, sai wadda ta daidaita mana sautin Julie Lazarus Gratiam, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande. Ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Peace, salam.